كل ذلك كان سيئه عند ربك مكروها ذلك مما أوحى إليك ربك من الحكمة ولا تجعل مع الله إلها آخر فتلقى في جهنم ملوما مدحورا الله مدعوك جنسر كيتي كل ذلك دكاً أدندك جئاً أنبتا أبايا ندق آيو ينبك جفك شأكاً كي وكر كي كان سيئه عند ربك مكروها حقيقة laifin cikinsa mummunan aikin cikinsa ya kasance abun ki ne a wurin ubangijinka zalika mimma auha ilayka rabbuka min alhikma kuma duk abinda kaje an fada din nan yana cikin abinda ubangijinka ne ya maka wahayi da shi na daga hikima wala taj'al ma'a allahi ilahan akhar don haka kai kuma kar ka sanya wani tare da Allah abun bauta wanda zai zama na daban ba Allah ba fatulqa fi jahannam idan kai haka za a jefa ka a cikin jahannama maluman kana madayin abun zargi madhuran kana madayin abun wato tabarwa ko abun kinewa da daibewa albarka Allah madaukakin sarki ya fadi hukunce hukunce a cikin ayoyin da suka gabata har guda 25 a cikin ayoyi guda 17 waɗannan ayoyi suka sun kunshi Allah ya ce a yi Allah ya ce kar a yi to galibin abubuwan da suke ciki shine na kar a yi duk da cewa akwai abubuwa na umarnin a yi to amma sai Allah ya ce kullu zalika bi ma'ana kullu ma dhukira duk abin da kaje an faɗa din nan ko kullu ma madha wa tabaqa dhikruhu duk abin da kaje a baya an ambata shine ma'anar zalika anan duk da cewa abubuwan da aka faɗa suna da yawa ba zai zama kwaya ɗaya ba to amma sai Allah ya yi summary su gaba ɗaya sai ce ya zama zalika saboda hukunci ɗaya ne daga wurin Ubangiji ɗaya don ka karka ɗauki ɗaya ka bar ɗaya dukkan su kamar abu ɗaya ne shi yasa Allah ya kira shi da zalika kullu zalika kana sayyi'u ko kuma kullu zalika kana sayyi'atan wanda shine kira'ar mafi yawan malamai kira'ar waɗanda suke karanta da sayyi'uhu sune kira'ar malaman kufa da malaman sham ibnu amir ash-shami da shi da malaman kufa da asim da hamza da kisa'i da kalafu suke karantawa da sayyi'uhu inda rabbika wato munin laifinsa a wurin ubangijinka abun ki ne abun kyama ne amma duk sauran suna karanta kullu zalika kana sayyi'a dukkan wannan sako ne laifi ne a wurin ubangijinka makruhan wanda Allah baya so wato maluman inda rabbika wanda ubangijinka yake zargin sa yake kyamatarka kuma Allah baya so wannan shine ma'anar kullu zalika kana sayyi'uhu inda rabbika makruha abubuwan da Allah ya halamta da wanda ya sa a cikin wannan Allah ya kira shi da sayyi'uhu duk da cewa a ciki akwai abubuwan da Allah ya hana bi ikibari wato zati sayyi'a as-sayyi'atu bi zatiha wanda Allah ya haramta daga ciki Allah ya ce kar a yi kisan kai kaga shi kansa sayyi'a ne a ciki Allah ya ce kar a kashe yara kanana don tsoron talauci wannan sayyi'a ce a ciki Allah ya ce kar a yi zina ko kar a kusance ta wannan sayyi'a ce mai zaman kanta a ciki Allah ya ce kar a ci dukiyar malaya wannan sayyi'a ce mai zaman kanta duk abubuwan da Allah ya ce kar a yi kar a faɗi wa iyaye magana ta ɓacin rai kar a musu tsawa wannan duk abubuwa ne waɗanda Allah ya hana to su kansu sayyi'atun ne fi zati nafsiha akwai kuma abubuwan da Allah ya yi umarni ya ce a yi Allah ya ce a bayar da haƙƙi wa miskini Allah ya ce a bayar da haƙƙi wa mutum na kusanci wato dangi kenan Allah ya ce a kyautata wa iyaye duk abubuwan da Allah madaukakin sarki su kuma cewa yayi a yi su sayyi'a din a cikin su shine bi itibari na fihi ko bi itibari zuddihi abin da yake kishin wannan abin da Allah yake a yi kishiyar sa ya zama shine sayyi'a din saboda al'amru bi shay'in nahyun an zuddihi duk abin da Allah yake a yi to ai ya hana yin abin da ba shi bane don haka sai Allah yake masa sayyi'a bai ce duk abin da Allah ya faɗa akwai sayyi'a akwai hasana kayi sayyi'ar kayi hasanan ba sai ce kar kayi sayyi'ar saboda idan ba kayi sayyi'ar ba to ai za ka yi hasana din idan kuma kayi sayyi'ar to ba za ka yi hasanan ba to shi yasa sai Allah ya dauki bangaren sayyi'a saboda abinda malamai ke cewa idan an samu al-hazar da al-amr to ana mai da hankali akan al-hazar saboda in an ce ayi sai bangaren kuma an ce a bari, to sai a fi mai da hankali a kan a bari, domin idan an bar mummuna to kuma za a yi kyakkyawa ne a ɗaya gefen. Amma in ka bar mutum ya yi kyakkyawa baka ce masa kar ya yi mummuna ba, to zai yi wala talbisul haqqa bil batil, za a rinka haɗa mummuna da kyakkyawa. An fahimta? To amma in ka hana shi mummuna to an zauna lafiya, sai ya zama sauran abin da ya rage kyakkyawa ne. Amma idan ka ce ka yi kyakkyawa baka hana shi mummuna ba, to zai yi kyakkyawa kuma ya yi mummuna, mummunan kuma za ka iya cin ya kyakkyawa. To wannan shi yasa Allah ya ce kullu zalika kana sayyi'uhu 'inda rabbika makruha. Yanzu ya kamata mu ɗan yi tushi, menene da menene abubuwan da Allah ya ce ya haɗa su ya ce zalika? Tun daga ayar farko, la taj'al ma'allahi ilahan akhara fataq'uda, Allah ya hana yin shirka. Allah ya sake jaddada wannan, ya ce wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyahu, ya sake hana yin shirka, ya tabbatar da dole a yi tauhidi. Sannan daga ciki Allah ya yi umarni akan a yi biyayya wa iyaye, wa bil walidaini ihsana, a kyautata musu. Hukunce-hukuncen da suka shafi iyaye guda biyar ne a jere, daga ciki shi ne in ma ya bulu wannan inda kan kibara ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahuma uf, karka yarda idan kuna magana da mahaifinka ko da mahaifiyarka ka ce asha, ka ce tir ballantara, ka faɗi wata magana da za ka bakanta musu rai ko ya kai ga kai zagi. Sannan daga ciki Allah ya ce wala tanharhuma, kar su yi wani abin da ba ka so kai kuma kai musu tsawa, su kar su sa ka kai tsaki, su kuma kar su yi abin da suka ga dama kai kuma ka musu tsawa, shi ne wala tanharhuma. Sannan daga ciki Allah ya yi umarnin cewa idan ka zo magana da su ka riƙa magana ta girmamawa da ladabi, shi ne wakul lahuma qawlan karima. Sannan daga ciki Allah ya ce idan ka zo yin magana da su ka yi, ko idan ka zo kowane al'amari a gaban gare su ka kaskantar da kanka gaban gare su, ka ba su damar da za su sa ka su hana ka abin da suka ga dama in dai ba ya saba da dokar Allah ba sai ka yi, shi ne waqfid lahuma janaha dhul. Sannan daga ciki akwai ka ji tausayin su, ka ji kansu minar rahma. Sannan ka riƙa roƙon Allah ma ya ji kansu, wa qur rabbi irhamhuma kama rabbayani saghira. To bayan haƙoƙi na iyaye, to sai kuma Allah ya sa haƙoƙi na ƴaƴanka kai kuma. Haƙƙi na farko shi ne kar ka kashe ƴaƴanka, kamar yadda kai ka tashi ka samu iyayenka ba su kashe ka ba, wanda inda sun kashe ka da ko labarinka ba za a yi ba, balle kana a zo ana karanta maka waɗannan ayoyin. Kai ma kar ka kashe naka ƴaƴan, shi ne wala taqtulu auladakum khashyata imlaq. Sannan da ka zo duniya ka samu arziki wanda ba iyayen ne suka ba ka ba, Allah ne ya baka, har ka zo yanzu Allah ya ce ka ba su kai ma daga ciki. ƴaƴanka kai ma kar ka kashe su don tsoron talauci, yadda Allah ya baka bai yi shawara da iyayenka ba, haka su ma ƴaƴanka Allah zai ba su ba sai ya yi shawara da kai ba, za ka ba su za su cinye arzikinka ba. Nahnu narzuquhum wa iyyakum. Sannan daga cikin dokokin nan akwai dokar wala taqrabu zina, kar ku kusanci zina. Ya haramta yin duk abin da zai iya kai ka ga aikata zina, ba wai sai ka je magan zinan ba ita kanta. Sannan daga cikin dokokin nan akwai wala taqtulun nafs allati harrama Allah illa bil haqq. Duk wata rai wanda Allah ya haramta kar a kashe ta, to kar ka kashe ta, ko ran wane ne, sai idan akwai haƙƙi na shari'a da ya yarda a iya kashe wannan rai kafin ka kashe, sai ya zama Allah ne ya ce a kashe, kuma Allah ya ce kai ne za ka kashe, kuma Allah ya ce wannan ɗin da za a kashe shi za a kashe. Sai an cika abubuwa guda uku. Na farko shi ne ya zama laifin Allah ne ya ce a yi kisa a kai, ba kai ne za ka kirkiro kaza ya kai a kashe wani ba, sai idan Allah ne rai ɗin ya ce a kashe rai ɗin. Na biyu sai ya zama wanda kake so ka kashe shi ne wanda Allah yake nufi a kashe, domin ana iya aikata laifuka kuma wani ya yi aikin da ya kai a kashe amma shi Allah ya ce kar a kashe shi saboda yana da wani difference. Sannan na uku kuma sai ya zama kai ne Allah ya ce kai kisa, shi ne bil haqq. Akwai mutumin da ya ga kisa a gabansa, an yi kisa a gabansa, wanda ya yi kisan kuma yana hannunsa amma Allah bai ce shi ya kashe ba, za ka in ba kai ne Allah ya ce ka kashe ba kar ka kashe, shi ne illa bil haqq. Sai yana daga cikin dokokin Allah a cikin waɗannan ayoyi akwai maganar haƙƙin wato ɗan uwa da dangi bayan haƙƙin iyaye, shi ne wa atidal qurba haqqahu, duk wanda yake danginka makusanci akwai haƙƙi da yake da shi a kansa, ka bashi haƙƙinsa, in baka bayar a nan ba za ku je lahira a nemi haƙƙin. Wal miskin, dukkan matalauci mabukaci maras akwai yana da haƙƙi a kanka, idan kai ne akwai ne to ka bashi haƙƙinsa. Wa ibn as-sabil, dukkan matafiyi wanda ya biyo garinku ko da ba ɗan gari ba ne yana da haƙƙi a kanku, idan kuna da shi ku taimaka masa idan gudurinsa ya yanke. Sannan kuma wala tubazzir tabzira, Allah ya hana kashe kuɗi ta hanyar abubazzaranci, Allah ya hana farnar kuɗi, Allah ya hana farnar dukiya, Allah ya hana wauta a wajen kashe kuɗi. Kar ka yi mowa ka yi ƙanƙamo ya zama ka hana, kar kuma ka zo bayarwa ka zama wawa ka bayar gaba ɗaya. Fataqu da maluman mahsura, shi kuma wannan aya ce da ta hana rowa kuma ta hana kwaɗayi. Kar ka yi kwaɗayi ta hanyar da zai sa ka hana, ka ce kai tsananin naka kawai sai ka cinye saboda tsananin kwaɗayi da mayata. Kar kuma ka sake ka zama kar ka yi mowa kai shi ne ka hana, kar kuma ka zama ka bayar gaba ɗaya ta yadda zai zama kai kuma ka zama kamar wawa. To wannan shi ne abinda Allah maɗaukakin sarki ya ce, wato wala taj'al yadaka maghlulatan ila unuqik wala tabsutha kullal basti fataqu'uda maluman mahsura. Sannan kuma daga ciki akwai dokar yadda ake mu'amala da talaka mai nema. Idan mabukaci ya zo nema sun kasu kashi biyu, akwai mabukacin da ke da haƙƙi da Allah ya ce wa atidal qurba haqqahu, akwai mabukacin da baya da haƙƙi. Mabukacin da yake da haƙƙi shi ne irin wanda manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya kirga su akan ya halatta su yi roƙo, su ne wanda Allah ya ce a ba su wallazina fi amwalihim haqqun lisa'il, wanda duk ya cancanta ya yi roƙo ya tambaya baya da shi, ya kai makura a cikin talauci, bukatarsa ta sa kowa ya san mabukaci ne, kuma neman da yake yi akan abu na larura ne, abinci zai saya, magani zai saya da jinya, harka ce da ta shafi wajibi na rayuwa wanda dole sai da shi kafin rayuwa ta zauna. To annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ya ayyar da yayi roƙo hatta ya ji da siwaman min aish, har ya samu abin da zai tsaya da kafarsa ya zama ya kauda wannan larura, daga yayin haka kuma sai ya daina roƙo. Kashi na biyu shi ne wanda aka hana shi roƙo, to kai kuma an hana karka bashi, shi ne mutumin da yake yin roƙo takassuban, wanda ya maida roƙo ya zama masa sana'a, yana da ƙarfin da zai je ya yi sana'a ya ƙi ya yi sana'a, yana da lafiyar da zai je ya nema ya ƙi ya je ya nema, ko kuma yana da daidai gwargwado amma ya maida kansa cikin waɗanda ba sa da shi gaba ɗaya, yana tare da waɗanda ba sa da shi, idan ya karɓe sai zama kai ka bashi, waɗanda suka cancanta kuma ba su da gurbin da za a ba su. To irin waɗannan Allah ya hana su roƙo, annabi sallallahu alaihi wasallam ya hana su roƙo, kai kuma in su roƙe ka karka ba su, ba irin su ne ake cewa ba. Shi yasa Allah yake cewa idan ka zo ma irin waɗanda suka cancanta a ba su su roƙe ka, kai kuma ba ka da abin da za ka ba su, fa qul lahum qawlan maysura, sai ka gaya musu magana mai daɗi, sai ka gaya musu magana mai kyau. Amma waɗanda ba su cancanta ba, su waɗannan ka gaya musu baƙar maganar da za ta sa gobe kar su sake, kuma kar ka ba su kamar maroƙa waɗanda suna da kuɗi amma suna ci gaba da roƙo, kamar sauran mutane da suka maida bara ta zama sana'a, waɗanda suke zubar da mutuncin kansu su zubar da mutuncin addini, da kuma waɗanda suke zuwa suna kirari wa mutane da banbanci saboda neman kuɗi. To irin waɗannan annabi sallallahu alaihi wasallam cewa idan ka gan su ka watsa musu ƙasa, idan suna roƙo ku watsa musu ƙasa ba kuɗi za ku watsa musu ba. To kaga wannan duka ladabi ne na yadda idan an cire kuɗi akwai wanda ya cancanta a bashi, akwai kuma wanda bai cancanta ba a bashi, idan ka bashi ma kana asarar kuɗin ka ne. To sannan daga cikin dokokin da muka ji Allah ya faɗa shi ne, Allah maɗaukakin sarki ya ce wato wala taqfu ma laysa laka bihi ilm, kada ka rinƙa bibiyar abinda baka da ilimi a kai, kada ka rinƙa shiga cikin bajin zato, kada ka rinƙa shiga neman ƙofaf akan abinda bai shafe ka ba, sannan kuma kar ka rinƙa magana akan addini ba tare da ilimi ba, wannan yana cikin wala taqfu ma laysa laka bihi ilm. Sannan yana daga cikin doka da Allah ya cika da ita, ita ce dokar wato kada mutum ya rinƙa tafiya a bayan ƙasa, tafiya ta nuna isa da ƙasaita da izza, da nuna cewa mutum shi ya fi ƙarfin kowa, mutum shi ya isa kowa ya kalle shi. Wannan alama ce da take nuna cewa wato mutum yana nema ya yi takara da Ubangiji, domin wannan shi ne alkibriya, shi ne nuna isa da ƙasaita. Allah ce shi kaɗai ne yake da nuna isa da ƙasaita, saboda ya isa kuma ya ƙasaita ya zawurta. Duk wanda ba haka ba kuma ya nemi ya yi, to sai Allah maɗaukacin sarki ya taka masa, sai Allah ya taka masa burki. Kuma yadda Allah maɗaukacin sarki yake taka wa mutane ba abu ne mai sauƙi ba, ya ce duk wanda ya mutu yana ji da isa da girman kai, sai Allah maɗaukacin sarki ya ƙona shi a wuta, ya ce kai ko gwargwadon ƙwayar zarra kake da shi na tikitin takara da Allah, saboda kana fara girman kai kamar ka je da tasiri tikitin kun shiga jam'iyya ɗaya da Allah, shi ne kaɗai mai jin girma. Kai ma sai dai kana jin girma da kai ma ya kamata mutane su gane ka isa ka ƙasai ta ka gawurta, to ka nemo wa kanka tikitin wato shiga takara da Allah, kana yin wannan kwayar zarra ne ka fara, to manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ba za ka shiga aljanna ba kuma sai ka shiga wuta. Saboda haka wannan ita ce ayar da ta kare dukkan waɗannan ayoyin saboda samkin kai da kaskantar da kai shi zai sa in an yi wannan wa'azin ka yarda ka ji girman kai shi zai sa ko an faɗa ba za ka daina ba girman kai da jin isa shi zai sa duk abin da aka ce haramun ne walau kana inda rabbika makruhan ko da abin ya zama abin ki a wurin ubangiji kai in dai baka ki to ba za ka yi ba to kai kuma ka isa ka yarda ko kar ka yarda saboda girman kai amma in kana da kaskantar da kai to ka san Allah ne ya isa ya sa ko ka yarda ko ba ka yarda ba sai ka bi to shi yasa Allah sai ya tara su sai ce kullu zalika kana sayyi'uhu inda rabbika duk abin da kaje an faɗa din nan laifinsa da muninsa a wurin ubangiji ka makruhan abin ki ne kuma duk wanda yayi wa Allah abin da Allah yake ki to shi kuma zai ga abin da yake ki shi ba idan ku kuka hada da Allah Allah yake kai abin da kake so ni ma zan maka abin da nake so kai abin da bana so kai ma zan maka abin da baka so to ka san haduwar ba za ta yi kyau ba gaman ba zai yi kyau ba to shine Allah ya cika da cewa zalika mimma auha ilayka rabbuka min al-hikma wannan yana daga cikin abin da ubangijinka ya maka wahayi da shi na daga hikima duk abin da yake cikin alqur'ani hikima ne yasin wal qur'ani al-hakim alqur'ani ne cike da hikima ne duk abin da Allah ya faɗa a cikin hikima ne shi yasa duk abin da kaje Allah ya ce kar ayi zaka ga dama a hankali ya dace kar ayi duk abin da Allah ya ce ayi zaka ji dama a hankali ya dace ayi a cikin abubuwan da muka karanta na cewa kar ayi akwai abin da a hankalinka zaka ga kamar kai nan bai dace a ce an hana ba akwai shi akwai kuma abin da zaka ji Allah ya ce ayi sai ka ga kai da Allah ya ce kar ayi nan da ya fi babu ko daya saboda duk abin da Allah ya faɗa na doka yana cike da hikima kuma hukunci ne daga ubangijinka shi da Allah ya hade su da cewa kar ka dauka dokar wani dalika mimma auha ilayka rabbuk dokoki ne na ubangijinka kuma dokoki ba waɗanda suka zo kai tsaye ko aka cafke su ko aka hadice su ta hanyar mafarki ba auha ilayka rabbuka ta hanyar wahayi suka zo to shi ne Allah madaukakin sarki ya ce wai cika da wala taj'al ma'allahi ilahan akhar kar ka sanya wa Allah wani abun bauta daban wanda ba Allah ba kar ka hada kowa da Allah a cikin bauta idan kai haka kai abin da ake ci shirka idan ko kai shirka fatul qafi jahannama za a yi jifa da kai za a yi majajjawa da kai za a yi wurgi da kai fi jahannama a cikin wutar jahannama kuma idan aka jefar da kai za a jefar da kai ne a matsayin wato maluman madhura kana matsayin abin zargi kuma kana matsayin tsinanne wanda aka kore shi daga rahama bima nan da kurudan min ar-rahma mubaadan min ar-rahma wanda yake nesa da samun rahama wannan abinda Allah ya cika shine abinda Allah ya bude duk waɗannan ayoyi da shi na faɗa a lokacin da muka fara waɗannan ayoyi cewa a cikin karatu na ƙarshe zai zama annan ne zamu yi tsauraya akan muhimmancin da yasa Allah ya fara waɗannan dokoki guda 25 da maganar kar ayi shirka kuma da yazo tsare su ya sake cikawa da kar ayi shirka kuma kowanne abu na doka a cikin nan kwaya ɗaya ya faɗa sai ya wuce amma da ya zo magana a kan shirka shi sau uku ya maimaita dokar farko ita ce la taj'al ma'allahi ilahan akhar doka ta ƙarshe sai take faɗan wannan jumlar wa la taj'al can la taj'al nan kuma take ce kuma fa ka ji kar ka yarda ka sanya wa Allah wani abun bauta daban sannan sai wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyah sai dawo kenan sau uku duk sauran idan Allah ya faɗa yana ƙara ƙarfafa a kan ita doka guda ɗaya ce sai a wuce ta amma dokar da ta shafi shirka doka ce da ita a cikin harka ta addini doka ce mai jallayi wanda ita babu sassauci a cikin ta ya ɗan uwa mu kiyaye duk inda Allah yake magana akan shirka babu wata doka da Allah ya nuna cewa ba wasa a cikin ta akan kowa idan nace kowa ina nufi har da annabawa idan nace kowa ina nufi har da mala'iku babu wanda Allah ya sassauta mata akan maganar shirka ballantana mu da ba mala'iku ba annabawa ba ba sahabbai ba waliyai ba waɗanda suka fi kowa matsayi a wurin Allah su ne annabawa sai mala'iku amma ko su babu wanda yake wasa idan an zo maganar tsarkake Allah akan bauta ko da cikin annabawa waɗanda suka zama sun fi kowa fada a wurin Allah lan yastankifa al-masih ibn maryama an yakuna abdan lillahi wal malaikatul muqarrabun wa man yastankif an ibadatihi wa yastakbir fa sayahshuruhum ilayhi jami'a. Babu wani daga cikin annabawa ko daga cikin mala'iku da zai ji kyamar a ce ya kaskantar da kansa gaba da Allah shi kadai. Duk wanda kuma ya ji kyamatar haka ko ya ji girman kai akan haka, to lallai sai Allah ya tara su, kuma sai ya musu abin da ya fara a cikin wannan ayar fatulqa fi jahannama, sai Allah ya sa shi a jahannama. Allah madaukakin sarki ya hana abubuwa da yawa a cikin alqur'ani, amma babu abin da ya hana kamar shirka. Manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a tabi'ar sa mutum ne mai saukin al'amari, kuma duk abin da yake da sauki zaka ga manzon Allah ya sauƙaƙa shi. Amma mutanen da aka tayar musu da Annabi sallallahu alaihi wasallam a cikin su Qurayshawa, mushrikai na zamanin sa, sun gane cewa baya sassauci akan wannan. Shi yasa duk fadan da suka yi da shi akan wannan ne ba akan sauran ba, saboda yana sassauci a cikin sauran, amma a wannan duk sassaucin nan nasa baya yi. Shi yasa kaje an yi fada mutumin da suke ce masa al-amin, mutumin da suke ce masa as-sadiqul masdud, mutumin da suke ce masa madarna alayka kadiban, ba mu taba ji kai ƙarya ba, mutumin da suka shaida cewa a cikin su yafi kowa amana, yafi kowa gaskiya, yafi kowa taimako, yafi kowa zumunci, yafi kowa alkhairi, amma suka taru suka yi fada da shi, suka ce ko dai su kulle shi daurin rai da rai, ko su kore shi a garin, ko su kashe shi, ya daina wannan tsananin, ya ce wallahi ba zai daina ba. Ashe wannan abu ba abun wasa ba ne. Ko wa'azinsa na farko ranar da ya fara yin wa'azi a gaban jama'a, ya kara jama'a, shi ne akan kar a yi shirka. Wa'azinsa na ƙarshe da zai bar duniya, shi ne kar a yi shirka. Ranar da ya fara wa'azi cewa ya yi wa mutane, ya ku dangina, ya ku ɗan uwana, ku ceci kanku daga wuta, domin ba zan iya amfanar muku da komai ba a wurin Allah. Kowa ya bauta wa Allah shi kaɗai, kar ya haɗa shi da abin tarayya a cikin bauta. Sannan haka kuma da ya zo barin duniya, yana daga cikin wasiyoyinsa na ƙarshe shi ne ku kaɗaita Allah, ala la tattakhidhu qabri watanan yu'bad, kar ku bar bautar gunki kuma ku zo kuna bauta wa ƙabarina, kar ku mai da ƙabarina ya zama wurin bauta. Sai ya zama tun daga kan tauhidi da ya fara a ranar farko wa mutanen da ba musulmi ba, haka ya ci gaba da magana akan tauhidi wa mutanen da suka musulunta, yana ƙara jaddada musu cewa kar su yi shirka da Allah. Kuma tun daga kan kar a yi shirka da Allah da wani, har kuma kar a zo a yi shirka da Allah da shi kansa. Shi yasa duk mutumin da ya fahimci asalin haƙiƙanin saƙon Al-Qur'ani, ya kuma fahimci haƙiƙanin fiqhu waɗannan ayoyi, zai gane cewa kullum saƙon in dai za ka yi wa'azi kuma za ka yi da Al-Qur'ani ne, fadhakkir bil Qur'an, to ka yi magana akan a daina shirka, kuma ka tsoratar da mutane akan wannan, domin duk abin da za ka gaya wa mutane bai kai wannan amfani ba. Kuma Allah bai turo annabawa saboda su koya wa mutane sallah da azumi da aikin hajji da bada zakka da sauran waɗannan abubuwa na furu'an addini ba. Kawai babban abin da Allah ya turo annabawa da shi shine su ce wa mutane kar su yi shirka, su ce wa mutane su yi tauhidi. Allah ya ce wa laqad ba'athna fi kulli ummatin rasulan, dukkan al'umma mun tura musu manzo. Ai abinda suka koya wa mutane ba iyaka tauhidi bane. Amma sai Allah ya ce ani abudullaha wa ashtanibu taghut, shi kawai Allah ya fara a nan saboda shi yafi mata muhimmanci. Ai sauran annabawa wa kana ya'muru ahlahu bis sala, suna koyar da sallah, wa zakka, suna koyar da zakka. Ai cikin annabawa akwai waɗanda suka hana auful kaila wa la takunu min al-muksirin. Ai cikin annabawa akwai waɗanda suka hana abubuwa da laifuka a ta'tuna dhukrana min al-alamin. Amma duk wannan ba shine ba, sai Allah ya tara ya ce babban muhimmin saƙon shine kar a bauta wa wani wanda ba Allah ba, kar a yi shirka, kuma a tsarkake bauta zuwa ga Allah. Babban dalilin da yasa aka tsananta akan wannan shine duk abin da aka ce a yin nan ta yiwu a samu wanda bai yi ba kuma ya shiga aljanna, tun daga kan sallah har zuwa ƙarshe ana iya samu wanda bai taɓa yi ba kuma ya shiga aljanna, amma ba za a taɓa samu wanda yake shirka kuma ya shiga aljanna ba. Idan ka zo ka samu mutum yanzu sai ka ce da shi ina kiran ka zuwa ga bid'atul islam, asalin taslam, ka musulunta za ka kubuta, sai ce menene musulunci, suka ce musulunci shine ka bar addinin da kake yi na bautar wanda ba Allah ba, ka yi imani da zaka kadaita Allah shi kadai a cikin bauta. Yace na ji wannan, sai ne sai ka ce ka shaida cewa Muhammadu manzon Allah ne. In yana so musulunta, in ka tsaya a nan yaki ta ko sai ka ce mata ka tsaida sallah, sai ka ce mata ka bada zakka, yana yarda da wannan yayi ne ya musulunta? Sai ce to na yarda. Sai kace to kace ashhadu an la ilaha illallah, sai fada. Kace ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu, sai fada. Kana gama fada sai mota ta mutu shi sai mutu. Ina zai je? Zai je aljanna wallahi, idan daga cikin zuciyarsa da harshensa duka wannan kalmar shahada ta tabbata. Ya taba sallah, ya taba zakka, ya je hajji, duk wannan abubuwan da yake kuma zai shiga aljanna. Saboda ya mutu ya yarda da cewa ba wanda yake cancanta abota wa sai Allah, kuma bayan ya faɗa bai yi abin da ya rusa ran nan ba. Amma bayan ya gama faɗa, kafin a zo ya mutu da yake kai, amma fa akwai abu guda ɗaya. Sai kace menene abu guda ɗaya? Sai ce na yarda da duk wannan, amma idan na zo zan bauta wa Allah, na yarda da komai zan yi, amma addu'a idan na zo akwai wani da nake ji cewa duk lokacin da zan yi addu'a sai na faɗi sunansa, wannan kan zan ci gaba. Kafin ka gama gyara masa sai aka zo aka buge shi sai ya mutu, wallahi ya mutu a kafiri. Saboda Allah ce wa man yad'u ma Allah ilahan akhara la burhana lahu bihi fa inna ma hisabuhu 'inda rabbi. Saboda haka babu wani abun da zai iya sa a ce mutum yana musulmi na gaske sai idan ya yarda da tauhidi kuma ya rabu da shirka. Duk wani abu wanda ba wannan ba bai kai wannan muhimmanci ba. Shi yasa kaje Allah ya fara da shi kuma Allah ya kare shi. Sannan duk abubuwan da Allah ya faɗa a bayan kuji, ya ce a cikin su akwai azaba, ya ce a cikin su Allah zai yi fushi, ya ce za ka yi asara, ya ce za ka zama mazmuman mazrura, amma baka ji sunan jahannama kwaro-kwaro ba sai a nan ƙarshe wajen wala taj'al ma Allahi ilahan akhara fatulqa fi jahannama mazmuman mazrura. Ita kan wuta ce take ci balbal. Manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama daga cikin wa'adinsa yana cewa mutane ijtanibu sab'al mubiqa, ku kiyaye abubuwa guda bakwai masu aukawa da mutane a cikin wuta. Na farkon su shine al-ishraku billah, ku yi shirka da Allah. Manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya faɗa cikin hadisin Jabir dan Abdullah a cikin sahih Muslim, ya ce man la yallaha la yushriku bihi shay'an dakhala al-janna, duk wanda ya haɗu da Allah bai taba yi baya yi wa Allah shirka, baya hada Allah da kowa a cikin bauta, zai shiga aljanna. Wa man lakiyahu yushriku bihi shay'an dakhala an-nar, duk wanda ya mutu yana hada Allah da wani a cikin bauta zai shiga wuta. Kamar yadda wannan ayar ta faɗa, inda Annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗi wani abu daban ba wannan ba, to da ba abinda wannan ayar ta faɗa yake faɗa ba. Amma shi abinda ayar ta faɗa haka shi ma ya faɗa, saboda ya ce fatulqa fi jahannama, za a jefa ka a wutar jahannama. Duk malaman da kuke ji suna wa'azi suna ce a bar abu kaza shirka, waɗannan su ne asalin malamai magadan annabawa. Duk malaman da kuke ji suna tsanantawa akan kar a haɗa Allah da kowa a cikin bauta, suna ce abinda su wane da wane da wane suke cewa din nan haƙƙin Allah ne a bayar Allah shi kaɗai, waɗannan su ne magadan annabawa. Duk waɗanda ba su ba magadan annabawa ne, magadan shaitanu ne. Ku riƙe Allah shi kaɗai, ku riƙe manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shi kaɗai, wannan shine sakon Allah kuma shine sakon manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Duk wani wanda ya gaya muku wani wanda ba Allah ba, akwai wani abu a wurinsa shi ma wanda Allah ya rage ya bashi, ƙarya yake yi, wallahi zai hana ku daga hanyar Allah ne. In kuma ka bi shi fatulqa fi jahannama maluman madhura, za a jefa ka a jahannama, kuma ba zai iya hana a jefa ka ba. Manzon Allah sallallahu alaihi wasallam daga cikin wa'adinsa ya rika ce ma mutanensa, yace ni fa ba zan iya hana Allah ya maka komai ba idan ka mutu kana shirka. Haka yake wa Al-Abbas ibn Abdul Muttalib babbansa dan uwan mahaifinsa, da ya gama sai ce ya Fatimatu binta Muhammad, ya Fatimatu ƴar Muhammad, akwai wanda manzon Allah ya nuna yana so a duniya sama da Fatima? Yace hiya bat'atu minni, yace ita tsoka ne daga jikina, wani bangare ne nawa. Amma yace mata anqiri nafsaki minan nar, ki tsayar da kanki daga wuta ta hanyar karki shirka. Fa inni la uri anki min Allah shay'a, in aka je daban Allah akan maganar shirka da tauhidi ba zan iya amfanar miki da komai ba. Don Allah da wata manzon Allah yake wannan, dukkan annabawa saboda tsananin tsoron maganar shirka za su yi addu'a su ce Allah ka tsare ni da shirka, Allah ka tsare zuriyata kar su yi shirka. annabi Ibrahim alayhi salam Allah yace yana yin addu'a yana cewa rabbi ja'al hadha al-balada aminan amma wajhibu li wa baniya an na'budal asnam Allah ka sa wannan birni ya zama gari ne mai aminci amma Allah in zamu zauna da ni da zuriya ta a garin ko wadanda za su biyo baya a garin Allah ka tsare mu kar a yi shirka saboda duk alherin da aka je rushe idan akwai shirka Allah karkar Allah ka nesantar da mu kar mu bauta wa gunki wannan kuma yace wasiyar da ya bar wa ƴaƴansa da jikokinsa wa wasa biha bima'ana bi kalimatit tauhid bi kalimatil islam wannan kalmar ta isala lahu rabbuhu aslim wa kalimatul islam hiya kalimatut tauhid ita ce wasiyar annabi Yaqub ga ƴaƴansa wanda ya gada daga babansa da kakansa akan cewa in dai za ka yi magana to wa ƴaƴanka da masoyanka da makotanka da almajiranka farkon maganar ka ita ce jama'a kar ku yi shirka ga Allah duk malamin da kuka ga bai damu da ya rinka magana akan kar a yi shirka ba to wala ba malamin Allah bane ba malamin magajin manzon Allah bane sallallahu alaihi wasallam sannan kuma Allah madaukakin sarki ya nuna babban hadarin da yake cikin shirka shine zaka tara aiki ka tara aiki ka tara aiki wallahi idan a ƙarshe kai shirka duk aikin da kai Allah zai ce baya so babban abin da zaka dauka na misali shine abin da Allah ya gaya wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da sauran annabawa duka kuma sai da Allah ya kamsu wahayi daya bayan daya yace wa laqad uhiya naran tabba an yi wahayi ilaika wa kai wa kenan ilaika zuwa gare ka wa ila alladhina min qablika da annabawan da suke gabanin ka dukkan su sai da musu wahayi na ja musu kunne na ce musu la in ashrakta wallahi sai da Allah ya sake rantsa banda ya ce laqad wallahi na kuma ya ce cewa la in wallahi da za a ce kaga ai ba zai yi ba fa amma ya ce da za a ce kai shirka la yahbatanna amaluka sai sake rantsewa ya ce wallahi da sai aikin ka ya baci yanzu in nace in tambaye ku ka kwatanta yawan aikin lada na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam hankalin ka zai iya kwatanta yawan sa ka tuna da yawan ibada da yayin shi a cikin shekaru 23 tun daga ran da Allah ya ba shi annabta ka tuna da tun daga ranar da ya bar duniya yau faki zuwa yau mutane nawa ne a duniya suka bauta wa Allah da koyarwar sa dukkan wata bauta da wani yayi da neman lada idan Allah ya baka faki cikin sai Allah ya dauki irin sa kuma ya ba wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam saboda shi ya koya maka saboda ka yawan aikin sa yawan aikin duniya ne gaba daya ba shi ne ba a takeice to Allah yace da za ka yi shirka sai duk wannan ya baci wanda ta kuna ne ya sake rantsuwa rantsuwa nawa kenan wa laqad uhiya ilayka rasulun min qablika min qablika la in ashrakta la yahbatanna amaluka wa la takunanna minal khasirin kuma wallahi da sai ka zama cikin masu asara yanzu wannan jan kunne a ce ana yi wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam irin sa kai kuma ka dauki maganar da wasa kuma ana magana akan shirka sai ka rika ji wani iri kana ji ranka yana baci da ba irin wanda ya kamata ai wazi akan hadin kai ha wani hadin kai kuma ai ba a zuwa maganar hadin kai sai an hado akan Allah shi kadai duk duniya ba wanda yake son hadin kai irin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam amma ya zama abokin gaban mutanen nan duk son sa da hadin kan sai da aka yi yaki sai da ya zama ya rika yakar su suka rika yakar sa suka mata roƙi suka karya mata ran suka fada mata can duk wannan saboda yake a dina shirka ba wai saboda yake musu su daina saka su daina zina su daina wace ba shine dabuwar su ba wannan abu shine dabuwar su a ja'ala al-ilaha ilahan wahida wai za a maida Allah kwaya daya jama'a kun fahimta ba wani sako da yake wannan muhimmanci ku tattare dukkan abu da muka karanta tun daga farkon shekarar nan zuwa abin da muka karanta a baya zuwa abin da zamu tsaya ko in Allah ya ba mu tsawon rai zamu ci gaba dukkan su sadaukarwa ne akan wannan karatu wannan karatu shine mafi muhimmanci kuma akai ne muke so Allah ya rubuta ya zama shaida ya sa wasu shaida su yi shaida cewa mun yi kira zuwa ga hanyar Allah shi kadai kuma mun ce a bauta wa Allah akan ita shi kar a hada shi da kowa a cikin bauta abin da muka faɗa ya zama ni dai Allah ya ba mu lada kuskure kuma Allah ya yafe mana wa sallallahu wa sallama wa baraka ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh